Sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na
a bari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
Za a jin gala ta mazu yan zanen gwamnati da muka
lare da ke mama da
Baba nama da ke da muka
lare da ke mama da lalala
da ke da muka za ki ga da ku bajari ga san ta ka adinin daulawa
lare da ke mama da lalala da ke da muka
bajari na ga ba ji wa ta kanan da bo da ka ja kan san 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 san
To wakar marigayi mamman shata ka tsin kenan a dole barka da asuba
ina kwana Alhaji Usman
lafiya lau Allah kai mu gaba daya masauki
fara san ka zama Alhaji yanzu iyalai sun dawo daga Najeriya
eh bana
an kara maka da Alhaji da komai
wallahi alhamdulillah kan da lafiya
to barka da dawowa
to amin amin sannu to ke ma hin ce barka da zuwa yardiyan mu mun adana tarihi da makamantan irin su shata suka bari ko kuma wasu mutane da suke suna a cikin al'umma amma kafin sannan sai mun fara da gaishe saboda haka bari in baki dama ki gaisuwa
to bari mu fara da gaisuwar ta'aziyya filin a bari ya huce yana mika sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalai da kuma kasar gaba daya kasar jamhuriyar Niger ta'aziyya akan rasuwar tsohon ministan kudi na kasar Niger din wato Saidan Sidibe wanda Allah ya karba ran shi jiya muna mika ta'aziyyar mu kuma Allah ya mashi rahama mu kuma idan namu yazo Allah ya kyautata namu zuwan
to amma amin daula to kafin ki gaisuwar ni ma akwai wata ta'aziyya ce bari in dan mika na rasuwar wani shahararren dan wasan kwaikwayo a jihar Kaduna wato Ayuba Tandu wanda sunan shi na wasan kwaikwayo ana ce mai Tandu din ne shi da ake kiran shi Ayuba Tandu Allah ya masa rasuwa kaman ɗan makonni biyu zuwa uku sai daga baya na ji labari wanda kuma sai mu ce Allah ubangiji ya gafarta masa ya sa ya huta duk wanda suka mutu Allah ya ji kansu duka ya gafarta musu ya kyauta karshen mu
amin ya rabbil alamin to bari mu koma dandalin Facebook domin mika sakon gaisuwar mu na a bari ya huce sakon gaisuwar mu na a bari ya huce ya zuwa ga Khadijatu Harun Sarki tare da Mustapha Wada gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ali Yaro Sheka da kuma Alhaji Fici Darma fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Mustapha Alhassan tare da Kabiru Abdullahi da kuma Zaharaddin Yakubu gaisuwar fatan alherin mu daga filin a bari ya huce zuwa ga Abdulrazak Muhammad Abdullahi da Umar Faruk da Awalu Mahmud muna mika gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Nafi Usani Ali Kwalli da Usman Sani Usman da kuma Turaki Dahiru fata alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Kafayat Abdulyaki da Atiku Bature tare da Hassan Lawal sai da ƙarshe ta kaddada ke hannuna gaisuwar fata alheri zuwa ga dan sutura kofar mata tare da Hassan Yarima da kuma Nura Muhammad Abu Islam. To jama'a, da fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya.
To amin amin. To kafin in ji ga kida barin dan mika dan wani sakonni guda biyu haka, muna taya Sheikh Dr. Nazifi Yunusa murnar daurin auren yarsa Surayya Nazifi da angonta Aminu Umar, wanda za a daura a yau a sabar din nan a unguwar Rogo dake Jos ta jihar Filato, wanda kuma Allah ya bada zaman lafiya muke fata da alherin sa ya bada kuma zuriya ta gari. To bayan wannan kuma sai sakon gaisuwar fatan alheri zuwa kasar Ghana, inda zamu yi gaisuwar alheri zuwa ga Alhaji Lukman Abbas da uwar gidansa Hajiya Zubaida, sai kuma abokansa Alhaji Nuru da Alhaji Sulaiman duk a Kumasi dake kasar Ghana. Saboda haka in kuna Kumasi sai ku je gaba da sauraron mu ta Alfa Radio.
Domin jin shirye-shiryen mu
haka yake
da talabijin ma.
Gaskiya ne daula, yanzu bari mu dan shakata da marigayi mun shata kafin mu koma ga marubucin littafin sa haka.
Sakandan kanan alizatu lalla raba mai mota dodo kanan alidan yaro da san kali ne na da raba ye da 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 Allah ko angaba wa wa ban din ta bana ali ga 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 Kami da umaru hanima, bodo na alhaji amunda, jase da dahi nanana, kota ina badadi, kamana kundulu mamu.
To barka da dawowa, daula kamar yadda muka alƙawari mun dawo.
To barka mu da shakatawa. To masu sauraron mu, ga hiran da Usman Ahmad Kabara suka yi da Hafsat Bello dan mai soro da wanda ya wallafa wannan littafin akan Dr. Mamman Shata.
Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Shebe, ni ne marubuci kuma ɗan jarida wanda ya rubuta littafi mai suna Shata Ikon Allah, wanda ke shine tarihin Alhaji Mamman Shata wanda ya fito a yau ranar Juma'a din nan.
Mallam Ibrahim Shebe, muna son mu san menene wannan littafi, kuma Shata Ikon Allah din nan da ka rubuta yaya aka yi? Za ka iya gaya mana wani abu akai ne da ka faro da yanda aka tsaya yanzu har aka gama cewa an sake masa wasu tsare-tsaren da mutane suke shauƙin ganin wannan littafin?
Wato tun a shekara ta 2006, wato shekara 12 yanzu kenan, akwai littafi wanda muka fitar mai suna Shata Ikon Allah wanda ni na rubuta, amma kuma akwai gudunmuwa ta wasu mutum uku. To bayan an kaddamar da littafin ya fita, sai muka yi shawarar cewar mu haɗu mu sake duban sa, mu sake rubuta shi da sauransu. To amma sai hakan bata samu ba, sauran kowa kama gaban sa, wani ma ya dauki wannan littafin ya je badala shi nasa ya fito da wani. To shine ni kuma sai na kudura aniyar cewar sai na tabbatar da cewa wannan littafi an fito da shi din. To shine yanzu bayan shekara 12 nan da ayyukan da na yi da sauransu ba dare ba rana da aka sake buga shi, shine sake fitowa wannan Juma'a.
A to bayan wannan menene yasa yanzu a Najeriya in ana maganar littafi ko kuma tarihin marigayi Mamman Shata, abin da yake fara zuwa ran mutane na wanda suka san wannan tarihin dole ne sai an sa ta a ciki, in ba ce kai ne na farko ba da za a fara tunawa. Me ya ja hankalinka akan maida hankali akan littafin Shata ne ko kuma tarihin shi marigayi Mamman Shata gaba ɗaya?
To kamar da shi kansa Shata din yake faɗa cewa idan abu aka ce kai ka fara shi, sai wani ya zo daga baya ya shiga, ko kuma ya jingina tare da kai, kuna tafiya tare. To dole ne fa idan za a yi magana, ko da ma ya zarce ka, sai an ce ai kai ne ka fara. Balantana ni da shi shatan da kansa nayi tarayya da shi kuma shine ma ya sa ni wannan aiki ko in ce shine ya amince bayan na kai masa shawara a cikin shekara ta 1991 cewa ya kamata a rubuta tarihin rayuwarsa kuma a wancan lokaci yawancin masu rubuta tarihin mutane sun fi maida hankali ne ga rubuta tarihin ƴan siyasa ko masu kuɗi saboda a taron kaddamar da littafi a samu kuɗi ni kuma sai nake ganin wannan mutum ne mai basira mai fasaha dan haka nake ganin ya kamata saboda abubuwan da ya rayuwa bai kamata a bar abin ya wuce ba a taskace shi ya zama tarihi ba to shi yasa zaka ga yake kuma nakan yi magana jefi shi yasa zaka ga cewa idan ana maganar tarihi mamman shata akan tuno da cewa aikuwa ni ina da cikin da suka yi aiki a kai ko kuma ni ne jagora
to assalamu alaikum mallam ibrahim sunana hafsa dan mai soro naji ka ce littafin nan kun faro da wasu wato ba kai kadai ka fara ba yanzu kuma ka ware ka ce kai kadai ka rubuta miki suna da komai da komai ba ka ganin hakan zai janyo muku matsala tsakanin ku da kai da wannan mutanen ko kuwa
a bana zamanin za a iya samun wata matsala domin kamar yadda littafin ya fito za a ga ga sunana ga sunayen mutanen da muka haɗu muka yi littafin tare da su kuma ba wani abu ne da nayi dan wai in samu kuɗi in ci riba in gudu a'a abu ne wanda na fito da shi saboda dole ya kamata a fito da shi din duk da yake babu wata rawa da suka sake takawa a wajen fito da tarihin amma nayi la'akari da cewa akwai gudumo da suka bayar kuma tun daga bangon littafin in ka duba za ka ga sunayen su ga sunana a ciki kuma ga sunana ga sunayen su
bayyana mana wannan sabon littafin da ka sake ingantawa na mamman shata din nan me ya kunsa menene sababbi a ciki menene mutane za su tsammanin gani yaya abin yake kai mana bayani mu ji
tunda farko dai a wancan da muka yi na farko akwai kurakurai da sai bayan da littafin ya fito muka gansu kuma waɗannan kurakurai an ci gaba da yada su domin ko shi wanda nace maka ya dauki wancan littafin ya saki ya baddala shi ya fito da wani ya dauki saboda da waɗancan bayanan ya fi dogara da su ya fito da waɗannan kurakuran a cikin nasa ɗin da ya fito da shi bari mu baka misali kuskure babba da ake yi game da salsalar shi kanshi alhaji mamman shata da ake cewa ta ɓangaren uwa shi fulata borno ne ko ba fulaci ne ta ɓangaren uwa an ce dama ba fulaci ne wanda ya hankali ta ɓangaren uwa an ce ba fulace ne mahaifiyarsa daga garin Tofa ba fulata na ce to kaga wannan kuskure ne don ba fulata na bace ba ni da na tashi na tafi har gidan su ita mahaifiyar tasa na haɗu da ƴan uwan nata muka zauna da su maza da mata muka tattauna da su a cikin gidajen nasu sai na gano cewa ai ba fulani bane don cewa suka yi a'a mu ba fulani bane mu bare ne domin kakan nasu wanda ya taso daga can bangaren jihar Borno ya zo Tofa ya zauna babarbare ne ba bafulatani bane kowa san babarbare daban bafulatani daban kowa da yarensa da al'adarsa da komai kaga wannan kuskure ne idan aka ci gaba da cewa shata ta bangar mahaifiyarsa bafulatani wato irin wannan kurakuran akwai su wanda aka gyara akwai kuma bayanai masu dimbin yawa na salsalar tasa tun daga farko kai har zuwa ƙarshen rayuwarsa waɗanda babu a wancan na farkon a wannan gano su aka zuba su a ciki domin na ƙarin hirarraki da mutane waɗanda ya kamata dama a yi magana da su a wancan lokacin ba a samu ganin su ba an ji ta bakin su an ƙara yawa littafin ɓangaren hotuna ma kaga a wancan karan hotunan da aka saka ba su kai yawan waɗanda ke cikin wannan ba ko wajen ɗabi ɗin a wancan karan na yi ƙoƙari na saka shafuka masu kala kaman guda shida haka amma wannan shafi wajen 32 masu kala wanda suke ɗauke da hotuna wajen 90 ko sama da 90 wanda suka fito da kala sannan a wajen ƙarshe ɗin akwai ƙarin bayanai da aka yi kamar akwai abin da ake kira bishiyar salsala ta mutum wanda za a nuna tun daga tsatsan shi har zuwa yanzu da 'ya'yan da ya haifa da jikoki da sauransu to wannan akwai hatta hotuna na iyalin shata ɗin waɗanda ba a taɓa ganin wasu hotunan ba akwai a wannan bari mu baka misali akwai ɗiyar shata ma wadda mu ba mu san cewa shata yaya 24 ya haifa a rayuwarsa ba mun ɗauka 23 ne sai a wannan ƙarin binciken da nayi na gano cewa ai akwai wata guda ɗaya wadda ta rasu wanda ba a yi magana ta ba a wancan karan duk da yake kuma an hira da mahaifiyarta sai a yanzu to waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka sa littafin ma maimakon shafi 500 da wani abu wancan na farko wannan sai da ya haura shafi 1000 amma na zo na ƙara masa faɗi da girma ya dawo shafi 921
to yanzu kamar wani darasa ne a cikin wannan littafin naka wanda mawaƙan da na yanzu za su iya ɗauka
to darasin gaskiya sai da dauke su daga rayo ita kanta rayuwar shi Alhaji Umar Shata, wato kowa ya san mutum ne an fi sani shi a matsayin mawaki, to amma kuma akwai abubuwa da yawa da yayi wadanda ba na waka bane. Shata dan siyasa ne, babban dan siyasa, domin wanda za a ce ya zama shugaban jam'iyya a karamar hukuma ko a kananan hukumomi, gaskiya babban dan siyasa ne. Shata babban manomi ne, Shata babban dan kasuwa ne, saboda yayi kasuwanci. Saboda haka za a dauka darasi daga nan cewa kada mawaka su dogara ga ita kanta waka ita kadai su ce ita ce za su yi, musamman abinda ake gani kaman roko ne da sauransu, su ya kasance suna hadawa da wadansu na'o'i. Bayan haka ta bangaren iyali, Shata cikakken mutum ne wanda yake da iyali, yana da gida, yana da matansa, yana da ƴaƴansa, kuma ya rike su ya kyautata musu. Sannan mutum ne wanda yake ya zauna lafiya da makotansa, ya kuma taimaki jama'a, domin kowa ya sani makotansa yakan taimaki jama'a, yakan taimaki mutane na nesa ma. Misali, akwai mutane da yawan gaske wanda Shata ya biya musu kuɗi suka je aikin hajji suka dawo, akwai mutane da ya ba su kuɗi suka jajare, akwai direbobi waɗanda ya sai musu mota ma saboda su ci gaba da sana'ar su ta tuki. Ɗaya daga cikin su shine Alhaji Mamada Dan Sambo, wanda Shata ke ya waƙe din nan. Shata ta sai musu mota. Akwai Alhaji Auri Gimba, wani mahauci a Zaria, wanda shi ma waƙarsa fitacciya ce. Shata ta taimaka musu. To irin waɗannan mutanen suna da yawan gaske. Darasi ne wannan ni a gani na, cewa idan Allah ya taimake ka, to kai ma ka taimaki jama'a. Sannan in za a dauki darasi daga wannan littafi, darasin da zan ce ya kamata a dauka shi ne, Shata dai mawaki ne. A lokacin da fara tunanin rubutu a kan rayuwarsa, da yawa mutane suna ganin dan me za ka rubutu kan wani mawaki kawai. To amma mutum ne mai basira, mai fasaha. Ya kamata mutane su dauke birukansu da alƙalamansu, su bazama wajen rubuta tarihin mutane wadda suka yi fice ko suka ba da wata gudunmuwa ko suka wani abu na azo a gani. Wato mutanen nan ba dole sai mawaka ba, mawakan ma akwai su da yawa waɗanda ba a yi tarihinsu ba. To ai, akwai malamai, akwai 'yan siyasa da sauran shugabannin jama'a, akwai sarakuna, akwai 'yan jarida, akwai manoma fitattu da sauran masu na'o'i, akwai ma waɗanda sun yi abu amma ba a ma sun yi ba. Mutum ya zaƙulo ya rubuta, ko da ba littafi kai ba, ka dai rubuta. Akwai hanyoyi na zamani da yawa da za a taskace tarihin irin waɗannan mutanen, saboda ta nan mutane 'yan baya da ma na yanzu za su iya koyon darussa daga rayuwar irin waɗannan mutane. Ina ga shi ne ni babban darasi da nake gani da ya kamata a ɗauka daga fito da littafi irin wannan.
Tun kafin ka saki wannan littafin a yau Juma'a din nan da ake magana, mutane da yawa suna kukan cewa ina za su je su samu wannan littafin. Ya kamata a ce manyan littattafai irin waɗannan za a same su in ka shiga yanar gizo kamar irin su Amazon, irin su diddi inda ake ce da iTunes, su waye inda ake ce da littattafai ta yanar gizo da makamantansu. Kai a ina za a iya samun wannan littafin? Yaya za a yi zagaya ko ina lungu da saƙo a Najeriya ko a duniya? Wani tanadi kai masa a matsayinka na mawallafi kuma ɗan jarida da kasan irin wannan abubuwa?
Akwai wurare da yawa da muka lissafa ni da masu taimaka min wajen ya za a sayar da shi ɗin, kuma ya zuwa yanzu mun yaɗa shi, an kai shi Kano, an kai Katsina, an kai Abuja, an kai Kaduna da sauransu. Sannan sauran wurare inda ba za mu iya kaiwa ba ko ba mu da wani a can, mun buga lambobin waya da za a iya kira mu a ce ana bukata. Idan mutum yana bukata, to za a iya tura masa. Maganar yake da kai koyo din nan, akwai waɗanda aka tura masu zuwa Gombe da Bauchi wanda ta waya suka turo, akwai wanda ya aiko daga jihar Zamfara ta waya ya turo, shi ma an tura masa. So da haka akwai wurare irin waɗannan da ake sayarwa. Amma ta ɓangaren hanyoyi na zamani, misali kamar Amazon da ka ambata, wannan gaskiya ba mu kai ga wannan matsayin ba. Kuma wani abu da ke so in faɗa maka shi ne, kwafi littafin da aka buga ba wasu masu yawa ba ne da za su ishi ko'ina, domin magana ce ta kuɗi wanda ba mu da ƙarfin da za mu yi irin wannan. Amma insha Allahu, idan hanya ta buɗe muka ga za mu iya, za mu ci gaba. Kuma dabarar da muka yi shi ne, ta hanyar ana sai da wannan, to ana sake ci gaba da buga shi har sai an samu inda aka samu matsaya cewar yanzu bukata ko masu bukata sun dan ragu, saboda ka sai a bar wanda ke kantunan sai da littafai su nema, kamar wurare kamar su Arewa House da gidajen sai da tafai na jami'o'i kaman a Bayero University da sauransu.
Daga ƙarshe wani kira za ka yi wa marubuta masu tasowa duba da yadda kila yanzu ba su mai da hankali akan irin wannan abubuwa ba sai dai kila irin rubuce-rubucen da kawai kuɗi zai kawo. Sannan kuma wata shawara kake da ita ga su makaranta irin wannan littattafai?
To shi rubutu dai sha'awa ne. Matasan mai yawanci sun fi mai da hankali wajen rubuta littattafai na hikaya wato kaman labarai haka kuma yawanci jigon za ka ga soyayya ne. An fi mai da hankali ana. Shawara da zan bada ita ce idan mutum yana da sha'awar tarihin mutane to ka zauna kai tunanin wani mutum wanda ya kamata a rubuta tarihin rayuwarsa kuma ka yi abin nan ba da tunanin cewar kana so wai ka samu kuɗi ba ne in kai a'a kana yi ne saboda tarihi don ka taskace rayuwar wannan mutum wanda 'yan baya za su koyi da abin da suka karanta. Na biyu idan za a aikin sai a yi shi mai inganci a tabbatar cewar an kashe kuɗi bakin gwargwado an kai matsayin da harkar ɗabi'a ya kai a wannan zamani namu ba ka ce bari ka yi shi kawai saboda sauƙin kuɗi ba. Sannan kamar yadda na faɗa akwai kafofi na zamani za ka iya buɗe website wato gidan yana inda za ka iya tara wasu bayanan ko da ba ka da kuɗi na buga littafi kana iya buɗe wani gidan yana inda za ka iya ba da tarihin wanda kake son ka ba tarihin rayuwarsa ta yi wannan ne a idan a ƙaru ba wai don ka samu kuɗi ba. Wannan shi ne su kuma masu karatu shawarar da zan bayar ita ce idan har aka samu wani wanda ya ƙoƙari ya yi rubutu ba kawai na tarihin mutum ba ko da na hikaya din ne a bashi goyon baya ta hanyar a saya a karanta ko wato idan na sayarwa ne in kuma na sayarwa ba ne a karanta din a same shi a karanta don a samu ƙaruwa kuma a nuna an karanta din ta hanyar yin magana a gidajen jaridu da gidajen radio da television da kuma na social media da sauransu.
Mun gode sai wani lokaci kuma Malam Ibrahim Shehu.
To madalla na gode Malam Usman.
To madalla muna godiya Ibrahim Shehu sanni da wannan kokari.
Kuma da fatan marubuta na baya masu tasowa za su koyi da irin wannan marubuta domin ganin cewa sun ajiye mun adana har da mu a cikin jarida mu adana tarihi yadda ya kamata saboda ɗan baya.
A turance an ce abin nan keep memory alive.
Alive kwarai kuwa saboda in kai aka tuna to ba za a manta ba.
Ba za a manta ba haka ne
kam. Anan za mu tattara ina mu sunana Usman Ahmad
tare da ni Daula Salim daga nan birnin Washington muke cewa ku huta lafiya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin na a bari
ya huce wanda masu magana ke cewa shi ke kawo rabo wani mun barku da mun mai shata
Thank you.